إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saki saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, markazin da'awa wanda muka fi kira da masallacin Mamman Siraji da yake wannan gari na Arlit. A wannan ranar ta Lahadi, wacce ta daidai da ranar 18 ga watan Safar jira 1445, wanda ya daidai da ranar 3 ga watan 9 2023 miladiya, don ci gaba da karatun wannan littafi na mai tarin albarka mai suna Al-Istiqama, wallafar Al-Sheikh Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah Al-Harrani Al-Dimashqi alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zama majalisi na 7 a cikin karatun wannan littafi. Siyakin da muka tsaya a karatun mu na karshe, mun tsaya inda malamin yake mana magana a karshe, inda malamin yake mana magana ko yake yin raddi akan masu ra'ayin cewa kiyasi abu ne da ake da bukatarsa a cikin yawa-yawan al'amura na shari'a, saboda karancin nassoshi da suka sauka wanda suke bayani akan hukunce-hukunce, nassoshin da suke bayani akan dokoki da hukunce-hukunce sun yi kaɗan. Don haka akwai bukatar kiyasi a cikin yawa-yawan al'amura na shari'a. Malam ya yi musu raddi akan wannan magana ta fuskoki guda uku, wanda muka zo ƙarshen gaba inda yake cewa waɗannan abubuwan ko wannan tunani nasu da wannan ra'ayi nasu shine ya kai su zuwa ga ƙirƙirar bid'o'i, da ƙirƙirar wasu furo wanda suke assalawa, su gina su akan asalai wanda suke gurɓatattu, sannan kuma su ɗauko furo su gina akan wannan asalin. Wannan shi ya kai su zuwa ga barin Istiqama, suka tafi zuwa ga ƙirƙiro abubuwa na bid'o'i a cikin abin da ya shafi dokoki na shari'a da hukunce-hukunce na shari'a. To sai muka zo kan gaba inda yake cewa lakin adamul muhim fi hadha al-bab wa ghayrihi tamyiz as-sunnati min al-bid'ah, yace sai dai adamul muhim, mafi girman abin da yake komai muhimmanci fi hadal bab, a wannan babi da muke magana, babi na Istiqama wa ghayrihi, da wannan sa abin da yake komai muhimmanci dan a fahimci abin yanda ya kamata, shine tamyizu as-sunnati min al-bid'ah, shine tantancewa, bambancewa tsakanin sunna da bid'ah. Indai ba wannan ya samu ba, to ba yanda za a yi a samu Istiqama. In dai ba wannan ya samu ba, mutum ya iya tantancewa, ya iya bambance tsakanin sunna da bid'a, to a lokacin kadai zai iya samun Istiqama, zai iya tsayawa akan as-sirat al-mustaqim. Amma matukar mutum bai yi wa sunna kyakkyawar fahimta ba, ko kuma bai fahimci bid'a yadda ya kamata a ce ya fahimce ta ba, to zai yi wahala ya samu Istiqama. Sai ya ce idis sunnatu ma amara bihi shari, domin abinda ake kira da suna sunna shine abinda mai shar'antawa yayi umarni da shi. Karar nan kuma ta yi yawa, kuma ta yi manyawa karar, tana dawo mun sosai. Na'am, izi sunnatu ma amara bihi shari, to domin sunna bukata da inda kowa yana ji ciki shikenan. Sunna shine abinda mai shar'antawa yayi umarni da shi, wannan shine abinda ake cewa sunna. Ash-shari'u shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya aiko ma'aikinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo ya isarwa mutane wannan sako na shari'a. To duk abin da yazo ta hanyar shari'a shi ake cewa sunna, duk abin da yazo ta hanyar shari'a to wannan abin shi ake cewa sunna, shine abin da mai shar'antawa yayi umurni da shi. Wal bid'atu ita kuma bid'a ma lam yashra'hu min ad-din, shine abinda mai shar'antawa bai shar'anta shi ba na abin da ya shafi addini, abinda mai shar'antawa bai shar'anta shi ba a cikin addini, abu ne wanda an san da shi sababban faruwarsa duka ga su sun samu amma ba a shar'anta shi ba. Shi yasa wannan shine ta'arifi mafi kyau da za a yi wa bid'a. Masu ta'arifin bid'a shine abinda annabi bai yi ba, wannan akwai abin nan cewa bid'a shine abinda annabi bai yi ba, ta'arifin sai zama bai zama cikakke ba, amma akwai abin da annabi bai yi ba amma ya faɗa, akwai abin da bai yi ba amma ya ga an yi kuma bai hana ba, akwai abin da kuma fa'in toshi akai ta hanyar istinbadi daga cikin maganganunsa ko kuma maganganun Allah subhanahu wataala a Qur'ani, aka fa'in to wajibcinsa ko mustahabbancinsa, wani aka yi ijma'i wani kuma aka samu sabani. Da haka in an tashi ta'arifin bid'a ana cewa malam ya shara'hu min ad-din, shine abinda mai shar'antawa bai shar'anta shi ba na daga addini. Karkashin fadin sa amlahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah, ko suna da wa'in su alloli ne abokan tarayya da ni wanda suke shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini ba. Wannan ya nuna ba wani abu da za a shar'anta da sunan addini sai idan Allah ya yi izini, sai da izinin Allah. To duk abin da aka shar'anta shi aka ce addini ne kuma ba a samu wani sultan ba, ba a samu wani dalili daga Allah ba ko manzonsa, to wannan shi ake cewa bid'a. To anan ne da yawa suka kuskure suka yi wa bid'ar mummunar fahimta, wasu suka fahimci cewa wato bid'a din in aka ce bid'a to bid'a ai ta kasu kashi-kashi, akwai mai kyau akwai mara kyau akwai kaza, suka yi ta dai su kiburutsunsu suka bar istiqama. Wasu kuma ba su fahimci sunna yadda ya kamata a ce sun fahimce ta ba, da haka duka matsalar tana nan, tantance tsakanin sunna da bid'a. Yace fa inna hadhal baba, yace domin lalle shi wannan babi na tantancewa tsakanin sunna da bid'a, kasura fihi ittirabun nasi fil usuli wal furu, wato an samu ittirabi shine rishin tsayawa guri daya kayi nan kai ta buga, to an samu buga daga mutane ya yawaita, mutane sun yi ta samun buga icen bugisa bugitaiki, sun kasa samun istiqama, sun kasa samun tsayawa guri daya su mike kan hanya, sai dai wani yayi nan ko yayi nan ya dawo nan ya kasa samun matsaya. To da yawa daga cikin mutane sun samu irin wannan matsala fil usul, a cikin asalai na addini abinda ya shafi aqida, wal furu da kuma al furu na addini wanda abinda ya shafi al ibadat wal muamalat da sauransu, an samu ittirabi da yawa a cikin wannan sakamakon rashin fa'intar ko rashin tantance tsakanin sunna da bid'a. Haisu yaz'umu kullu fariqin anna tariqahu huwa sunna, a yayin da kowane bangare daga cikin mutane yake riya cewa bangarensa da ya kama, hanyarsa da ya kama yake tafiya a kanta ita ce sunna, kowa ya ja layi ya ce hanyarsa da yake kai ita ce sunna, wa tariqa mukhalifihi huwa albid'a, hanyar duk wanda ya saba masa kuma ita ce bid'a. Dan haka in kana tare da ni to kai kana tare da sunna, kai ne ahli sunna, kana saba min to shikenan ka zama dan bid'a. Wannan da yawa daga cikin mutane haka suke riyawa, kowane bangare da ya kama wani bangare ya bar istiqama, to abin da yake gani wannan matsayin da yake kai ko wannan hanyar da yake bi ita ce sunna, duk wanda ya saba mata to kuma duk abin da ya saba mata wannan shine bid'a. To kaga bai fahimci sunna bai fahimci bid'a yanda ya kamata ba. Sunna shine abin da mai shar'antawa yayi umarni da shi, bid'a shine abinda mai shar'antawa bai umarni da shi ba. To kai sai ka kama wani matsayi sai ka ce to duk wanda yake tare da shi shine yake kan sunna, duk wanda ya bar wannan matsayin shine yake kan bid'a, to kaga baka fahimci sunna yanda ya kamata, menene sunna ba, baka fahimci menene bid'a ba. ثم انه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع. Bayan ya samu wannan matsayar ko ya tsayar wa kansa wannan matsayar, sai kuma ya hukunta cewa duk wanda ya saba masa sai ya masa hukunci da hukuncin cewa shi dan bid'a ne. Summa innahu yahkumu ala mukhalifihi bi hukmin mubtadi', sai yayi wa duk wanda ya saba masa hukuncin dan bid'a, sai ya zartar masa da hukuncin dan bid'a. Fa yaqulu min zalika min ash-sharri ma la yuhsihi illa Allah. To sai a samu wato ta dalilin wannan hukunci da ya zartar, sai a samu abubuwa na sharri ya tsayu akan wannan irin sharrin da ba wanda zai iya kididdige yawansa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Domin idan kai masa hukuncin duk wanda ya saba maka ya zama dan bid'a, kuma za ka yi masa hukuncin dan bid'a, to akwai wanda dan bid'ar da hukuncinsa hukuncin zindiki ne, akwai dan bid'ar da hukuncinsa zindiki ne, hukuncinsa a kashe shi. Kaga za ka iya kashe shi kenan tunda ka yi masa hukuncin cewa shi dan bid'a. In kuma ka dauka cewa dan bid'a ne wanda ya kamata a kaurace masa, za ka kaurace masa. In ka dauka cewa dan bid'a ne wanda ya kamata a yi masa kaza, duk hukuncin da ka yanke shi za ka zartar masa. To karkashin wannan sai banna mai tarin yawa ta abu, sai ce wa awwalu man dalla fi dhalika humul khawarij, farkon wanda suka bace a cikin wannan al'amari na tantancewa tsakanin sunna da bid'a, al'amari na istiqama, farkon wanda suka fara bacewa suka bar istiqama su ne khawarij. Al-khawarij al-mariquna, al-mariqun, wanda suke masu ficewa daga cikin addinin musulunci. Malam mai wanda ya yi tahqiqin littafin ya sa lamba, yace al-khawarij, idan aka ce khawarij, hum man i'tazalu, sune wanda suka kaurace wa daula na musulunci, wanda sune wanda suka kaurace daga karkashin jagora shugaba na musulunci wanda shine Sayyidina Ali, suka kaurace masa suka tafi suka bar sa harura, suka koma gurin da ake kira harura. Wa taradu ala amirul mu'minin, suka yi fito da shugaban mu'minai wanda shine Ali ibn Abi Talib. Wa taradu ala amirul mu'minin aliyin fi qabul at-tahkim, haka ne suka yi fito akan shugaban mu'minai wanda shine Sayyidina Ali fi qabul at-tahkim, akan abin da yayi na karbar at-tahkim, hukunci tsakanin shi da Muawiya a zauna wato a sasanta lokacin da aka yi yaki tsakanin bangaren Sayyidina Ali da bangaren Muawiya ta dalilin kisan Sayyidina Usman. An kashe Sayyidina Usman, an naɗa Sayyidina Ali a matsayin khalifa, ya ɗauki asima ta musulunci babban birni daga Madina an maida shi Kufa. To sai shi Muawiya yake cewa to shi ba zai mubaya'a ba, kowa ya mubaya'a amma shi ba zai mubaya'a ba. Sai lokacin da aka kamo wanda suka kashe dan uwansa Sayyidina Usman, aka yi musu hukunci. Shi kuma Sayyidina Ali yana ganin idan aka ce za a yi haka a wannan lokacin, to kamar za a sake taso wata fitina ne. A bari sai daula ta gama kahuwa, ta tsaya da kafafuwanta, sannan a shiga yin binciko su da ɗaya bayan ɗaya a yi musu hukunci. Amma in sun saje da mutane, kamo su a cikin mutane kafin daula ta tsaya, zai zama barazana ga ita daula ɗin kanta. To haka suka yi ta yi ba su fahimci juna ba, har aka zo aka haɗu wani guri da ake kiransa Siffin, har al'amarin ya kai ga aka yi yaƙi. Daga baya bayan an yi ta aika saƙonni da takardu da 'yan saƙo, aka yi ittifaƙi to akan shi wannan ɓangaren sai na Ali ya turo wani, shi ma ɓangaren Muawiya ya turo wani su zauna su tattauna. Abinda suka tattauna suka yanke kowane ɓangare guda biyun yarda da wannan shi ne at-tahkim ɗin. Ɓangaren Sayyidina Ali ya turo Abu Musa al-Ash'ari, ɓangaren Muawiya ya turo wato Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, su duka biyun, ɓangaren Abu Musa al-Ash'ari da Amr ibn al-As, su ne za su zauna su tattauna. To anan an yi ta samun ruwayoyi gurɓatattu wajen cewa shi Amr ya yaudari Abu Musa bayan sun tattauna tsakaninsu da abin da za mu zo mu gaya wa mutane. Sai Abu Musa ya riga magana ya ce ya tuɓe Sayyidina Ali da Muawiya gaba ɗaya, yanzu musulmi su za su tattauna bayan sun yi shawara su ga wanda ya dace su naɗa daga baya. bayan sun ittifaki akan wannan suka ce yanzu ɗan ƙarya suka ce da Abu Musa al-Ash'ari yazo ya faɗi haka akan minbari shi ma Amr ibn al-As ya hau kan minbari ya ce to shi wannan dan uwana ya tumbuke nashi sayyidina Ali ni kuma na kafa nawa shine yace kace Muawiya ya kafa Muawiya kenan to wannan duka rawayoyi ne wanda suke na ƙarya ba su tabbata ba abinda yake tabbatacce sun yi ittifaki akan sayyidina Ali ya ci gaba da rike inda yake Muawiya ya ci gaba da rike inda yake sannan sahabban da suka yi saura wanda ake tare da su a yanzu wanda ake tare da su sahabbai da ake tare da su a yanzu su je su tattauna abinda suka tattauna suka ga shine zai fi zama maslaha ga musulmi ko cire su ko tabbatar da ɗaya daga ciki ko kaza wannan shi za a zartar suka mayar da al'amarin zuwa ga manyan sahabbai wanda suka yi zamani da manzon Allah wanda kowa ya yarda da su za a zauna a tattauna a ga me ya kamata a yi amma kowa ya ci gaba da rike matsayin da yake a yanzu wannan shine magana mafi kyau wanda aka yi matsaya akai da kuma kafin a kai ga matsayar su khawarij din suka je suka kulla niyyar kashe waɗannan dukkanin su a lokaci guda wani ya je ya kashe sayyidina Ali wani ya je ya kashe Amr ibn al-As guda wani ya je ya kashe Muawiya wanda ya je kisan sayyidina Ali ya ci nasara ya kashe shi wanda ya je kashe Amr ibn al-As a Misra bai ci nasara ba ranan ba ya bai da lafiya bai fito ba sai ya kashe wani a madadin sa ya dauka shi ne wanda kuma ya je kashe sayyidina Muawiya bai kashe shi ba amma ya ji masa rauni amma bai samu nasaran kashe shi ba to daga nan bayan rasuwar sayyidina Ali aka dora ɗansa Al-Hasan ibn Ali daga baya kuma sai shi sayyidina abin nan Al-Hasan ya sauka ya bar wa Muawiya khalifanci ya fatan fahimta wannan shine abinda to wannan at-tahkim din da sayyidina Ali ya yarda da shi to su khawari suka ce ba su yarda da wannan ba wa qalu suka ce la hukma illa lillah hukunci bai zama wafaci na Allah da aka hukuncin Allah shine duk wanda yayi shugaba ta waye a kashe shi kawai a yake shi a kashe shi su shine a wajen su in aka ce ga wani shugaba an dora shi wani yace shi bai yarda ba yayi ja in ja da shi to a kashe shi da aka su ba su yarda da nada mutane cewa su ne za su yi hukunci ba fa samul khawarij bi khurujihim ala al imam sai aka kira su khawarij saboda ficewar su daga karkashin shugaba wal haruriyya aka kira su al haruriyya nisbatun ila al haru ila harura nisba zuwa ga wani guri da ake kira harura da suka koma can da zama a can suka koma suka tare ana kiran su kuma al mahkamiyya nisba ila ibaratihim wato nisba zuwa ga ibaran su la hukuma illa lillah sai ake kiran su al mahkamiyya malai yace wallahi ma zahara al bala illa ala aidihi ce wallahi bala'i bai bayyana ba face akan hannayen wa'annan faqad hazzara sallallahu alaihi wasallam minhum qabla zuhurihim manzo Allah ya tsoratar da mutane game da sharrin su tun kafin bayyana su hatta annahu alaihi salam sammahum kilabun kilabu ahli an-nar har sai da ya kasance shi alaihi salam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira su da suna karnukan wuta ya kira su karnukan wuta kama fi hadisi ibn abi aufa inda ahmad juz'i na 4 shafi na 355 albani ya inganta shi abin nan da lamba ta 904 fi takhriji ahadisi sunna wa yaqulu al-hafiz ibn kasir rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn kasir yana fada a cikin al-bidaya wa an-nihaya juz'i na 7 shafi na 283 yana magana an al-khawarij dangance da khawarij yace wa hadha ad-darb wannan nau'i an-nau'u min an-nas wannan nau'i na mutane min aghrab ashkal bani adam yana daga cikin mafi ban mamakin wato ayan annabi adam cikin shakal da ake da shi daban-daban halittu da ake da su daban-daban masu ra'ayi masu tsari masu tunani daban-daban wannan su ne mafi ban mamaki sai ce fa subhana man nawwa khalqahu kaifa arada sarki ya tabbatar wa wanda ya nawwa wato halittar sa yanda ya ga dama ga su dai ɗan adam ne amma kuma tunanin su daban ba irin na mutane ba tunanin su daban suna ganin duk wanda ya aikata zunubi ma kawai hukuncin sa a kashe shi in kai ƙarya hukuncin ka mutum yayi ridda hukuncin sa a kashe shi in mutum yayi zina hukuncin sa a kashe shi in mutum yayi kaza yayi ridda so haka suke gani duk wanda ya aikata kabira to a wajen su ya fita daga musulunci وسبق في قدره العظيم يكسنشي وانا ابن دا الله سبحانه وتعالى يا ايكا تانا نوو احالي ترسى ابن دا يقبات اتكم قدرا سوى دا تكي مجرمة. وما احسن ما قال بعض الصلف في الخوارج يتو ما احسن ما قال بعض الصلف في الخوارج يتو ككلي وتو كان ابن دا وانا دا تكم مقباتا يفعنا قمد خوارج wato wani daga cikin magabata yayi magana wadda take mai kyau dangantar da su wannan khawarij yace innahum almazkuruna fi qawlihi ta'ala su ne wadanda ake nufi su ne wadanda aka ambata a cikin fadin Allah ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Allah yake kul kace da su hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin mulabarta muku mu baku labari game da mafi asarar ayyuka wanda za su yi aiki amma kuma su yi asarar aikin su alladhina dalla sa'yuhum sune wanda aikin su da kokarin su yato zarta fil hayati dunya a rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma kuma su tsammanin suke yi cewa su suna kyautata aiki ganin suke abinda suke yi shine abu mai kyau suna kan bid'a amma kuma ganin suke yi wannan abu ne mai kyau ulaika to wa'innan alladhina kafaru bi ayati rabbihim sura wanda suka kafirce game da ayoyin ubangijin su wa liqa'ihi da haduwa da shi fa habita a'maluhum sai ayyukan su suka lalace fa la nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna daka ba za mu tsayar musu da awu ba a ranar gobe kiyama. Suratul Kahf yace lahum mashaqqa daka mutane ne wanda suke da wahala suke ayyukan wahala khawarij ayyukan su ayyuka ne na wahala suna wahalar da kansu mace ma ko haila take yi sai a ce sai ta yi lissafin ko sallah nawa ne bata yi ba in ta kare sai ta rama wa'annan sallolin yanda take rama azumi haka zata rama sallah da sauran ayyuka na wahala wannan sulan din yana nufin dullal ina ga tashifi ne batattuni ashqiya'a fil aqwali wal af'al wanda suke tababbu a cikin ayyuka da maganganu tababbu ne a wajen ayyuka da maganganu to wayannan sune dan bid'a na farko da aka fara samu tun daga lokacin sayyidina Usman sune wanda suka fara yi shugaba tawaye wanda kuma sune suka yi wa sayyidina Ali din tawaye sune khawarij din sune bid'a ita ce bid'a ta farko da aka fara samu a ban kasa bid'a ta khawarijanti wanda kuma ita ce bid'a mafi muni dan su da wadanda za su kama mutum za su samu musulmi yana sallah a masallaci su kashe shi da sunan sun yi me sun yi jihadi to amma yanzu kalle yanda bid'an nan take manzo Allah ya yi bayanin su tun kafin zuwan su kuma da suka zo an gane wa'annan sune khawarijin nan kuma ga yadda aqidar su take kowa ya santa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yake su sayyidina Ali ya yake su an kashe da yawa daga cikin su aqidar su tana nan a rubuce a cikin littafai hadisan khawarij duka da suke magana an san akan wa'annan suke amma dan bid'a saboda zalunci da rashin adalci sai dauko wa'annan hadisai na khawarij sai dora akan ahlus sunna yace ahlus sunna su ne khawarij su ne yan boko haram saboda zalunci da rashin adalci shi ya san ba su bane amma bari ya faɗi haka kawai zan ya ci kasuwa da wannan ko kuma dan yayi amfani da salon su da suka saba na hada shugabanni da mabiya Allah ya hada shugabanni in shugabanni an ci ai su ne wanda kuke nema din nan kenan shugabanni za su zo su kama su ko su sa ido akan su ko su hana su yin abin da suke yi na dawa wannan yana da cikin salon yan bid'a in sun kasa kare kansu da hujja za su yi amfani da shugabanni amma abane sananne khawarijin nan sananne ne an san aqidar su kuma an san suwane ne da sifofin su duka an yi bayani duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani amma sai su dauko wasu sifofi wanda zaka samu sifofi ne wanda manzo Allah ya yi bayanin su ya kwadaitar game da su sai su duka amfani da waɗannan sifofin su da tato tunda ahlus sunna suna da waɗannan sifofin kenan su ne maganan dage su tura kasa cewa wani zulkhuwaisira ya zo wajen manzon Allah sahabbai suna sifata shi da cewa mutum da wanda yake da cikuikuyayyen wando lokacin da ya zo wajen manzon Allah ya ce manzon Allah ka yi adalci suka ce ya zo da cikuikuyayyen wando sannan kuma ya zo da aski kansa kwalfabo, sannan kuma ya zo da giyum, yana da giyum. To yanzu suwa ne suke barin giyum? Za a ce ɗan izala. Suwa ne suke ɗage wando? Ɗan izala. Suwa ne suke aski kwalfabo? Ce ɗan izala. Duk da wannan ma ƙarya ne, ɗan izala ba ɗabi'ansu ba ne yin aski kwalfabo. Su ɗan bid'a, amma su suka fi, su aka san su da wannan aƙidar. Tunda mu mun san malamanmu, ina da malami na ɗan bid'a wanda duk juma'a sai ya aika ni na kira mashi wanzami da zai mashi aski. Duk juma'a sai an mashi aski, kowace juma'a sai an aske masa gashinsa, a matsayin kuma yana ganin wannan wata ibada ce. Shi ne Shehu Usman Danfodo yake cewa to irin wannan askin bid'a ne, askin da zaka mayar da shi ibada bid'a ne. Ina fatan fahimta. Domin babu ibadar aski a addini in dai ba an je aikin haji ko umara ba. Shi ne ake yin aski da sunan ibada in an je aikin haji ko umara. Ina fatan fahimta. To amma saboda zalunci sai su faɗi wannan. Amma ɗage wando in ka shiga cikin littattafan musulunci kuma ga hadisai na, hatta littattafan malaman nasu, Shehu Usman abin nan shehunsu ne sunan shi wannan Barhama, wannan Brema Inyas, a littafinsa Riyadu Tafsir a ƙarƙashin Wasiyabaka Fatahir Suratul Muddassir, ya yi maganar ɗage wando cewa shi ne abin da ya dace da sunna. Har malamansu sun ambaci wannan, ya ambaci wannan. Haka maganar barin gemu gashi na a Qur'ani, gashi na a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga ashe sukar wannan da sunan cewa tunda su suke barin gemu, su suke ɗage wando, su ne khawarij, kaga wannan ba dalili bane. Wannan ba dalili bane. Ina fata an fahimta. Khawarij sanannu ne, aqida su sananniya ce. Ga sunan muna ganin su ƴan Boko Haram wanda suke zuwa su koma a daji, su kaurace wa shugabanni, su ce ba za a yi aiki karkashin gwamnati ba, wato gwamnati ɗagutu ne. Duk wanda yake aiki karkashin gwamnati ya yi ridda, duk wanda yake kaza, wannan su ne khawarij. Ina fata an fahimta. Yace to su ne farko wanda suka fara bacewa, haisu hakamu li nufusihim bi annahum almutamassikuna bi kitabillahi wa sunnatihi, a yayin da suka yi wa kansu hukunci cewa su ne suke su ne masu riko da littafin Allah da sunnar annabin Allah. Haka suka yi wa kansu hukunci, su ne ahlus sunna, suka ce su ne suke kan sunna, su da wanda suke rike da littafin Allah da sunnar manzon Allah. Wa anna aliyan wa muawiyata wal askaraini hum ahlul ma'siyati wal bid'ah, suka ce kuma tabbas shi sayyidina Ali da sayyidina Muawiya da sojojin nan guda biyu, Abu Musa da kuma Amr ibn al-As, suka ce hum ahlul ma'siyah wal bid'ah, su ne ma'abutan sako da kuma bid'ah. Haka suka bid'antar da sayyidina Ali, suka bid'antar da Muawiya da wa'incan sahabbai. Fastahallu mastahalluhu min almuslimina, da haka suka halatta jinin wanda suka halatta daga cikin musulmi. Shi kanshi sayyidina Ali suka halatta jininsa, suka je suka kashe shi. To kaga me ya kawo wannan bala'in a kashe khalifa, bayan khalifa sahabin manzon Allah, bayan sahabi yana cikin ahlul baiti manzon Allah, surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan uwan wato wanda suke uwayensu wa da kane da manzon Allah, yana cikin ahlul baiti din sa, yana daga cikin sahabbai mafiya daraja in ka cire sayyidina Abubakar, Umar, Usman, na hudu shine sayyidina Ali a wajen ahlus sunna. Amma ka dauki karfin hali, ka dauki takobi, ka je ka kashe shi, ka dauki makami, ka je ka kashe wannan bisa wani tawili da kake da shi na bid'a, ko wata fa'inta da kake da ita ta bid'a. Me ya janyo wannan barin istiqama da kuma rashin fa'intar menene sunna da kuma menene bid'a? Yace wa laysa al-maqsudu huna zikra al-bid'i al-zahira, yace ba manufar mu bane anan mu ambaci bid'a ta zahiri, allati tazharu lil-amma annaha bid'a, wadda take bayyana ga magarin mutane cewa wannan bid'a ce. Ba wannan shine manufar mu ba, ka bid'atul khawarij, kamar bid'ar khawarij, wannan abin da yake zahiri. Hatta ami ya san bid'ar khawarij ba abin nan bace, bid'a ce zahira. Ba ka jiran sai an ce maka dan Boko Haram dan bid'a ne, ba ka jiran wannan. Hatta ami ya san cewa ɗan bid'a ne, ba akan addinin gaskiya suke ba. Haka ar-rawafid, ɗan shi'a wanda za su hawo minbari suna zagin sahabban manzon Allah, suna zagin Abubakar, suna zagin Umar, su Usman da sauran manyan sahabbai, da sauran abubuwa da suke yi na bid'o'i, gashi nan wanda aka sani wannan ba bid'a bace da take boyayya a wajen hatta awam sun san cewa wannan bid'a ce wa nahu zalika da kwatankwacin wannan irin bid'a ta sufanci kenan da kuma bid'a ce ta zahiri lakin dan maqsud sai dai manufar mu at-tanbihu ala ma waqa'a min zalik mu fadakar game da abin da ya abku ta dalilin faruwar wa'annan bid'o'in faruwar wa'annan bid'o'in me ya janyo faruwar wa'annan bid'o'in me ya janyo na bala'i a cikin al'ummar musulmi kuma bala'in fi akhassi at-tawa'if bis sunnah a tattare da mafi kebantuwar mutane game da sunna wanda in har za ka ambaci ahalin sunnan farko sai ka lissafa su so ne a khassun nas mafi kebantuwar mutane game da sunna in dai har za ka lissafa salaf to wannan sai ka sa su cikin salafus salih wa zamihim intihalan laha wanda suka fi kowa wato girman danganta kansu zuwa gare ta ita sunna wadanda suka fi kowa kokarin danganta kansu da sunna kalman tasbihina ila alhadis kamar wanda suke danganta kansu zuwa ga hadisi kai tsaye muslim malik wa shafi'i wa ahmad irin su imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal wannan fuqaha ne kuma ahlul hadis ne malaman hadisi ne kuma fuqaha ne ashabul mazahib suna cikin al'a'imma to zaka samu wa'annan abubuwa da yawa sun abku game da su marasa kyau marasa dadin ji wasu abuwa sun faru da su sannan kuma abinda suka karantar na sunna waɗanda suke da'awar bin su da suka biyo bayan su sai suka saba musu suka zo da wani abu daban suka ce shi ne sunna suka bid'antar da wanda ya saba ma wannan kenan a fa'intar su hatta su imamu malik din sun bid'antar da su hatta su imamu malik shafi'i ahmad sun bid'antar da su to manufar mu inji ibnu taymiya shine mu ambaci abinda ya faru abin da ya faru sakamakon kirkirar wa'annan bid'o'in fa innahu la raiba anna ha'ula'i a'zamu ittiba'an lis-sunnah yace tabbas ko shakka babu wa'annan da muka ambata sune mafi girma suna daga cikin mafi girman mabiya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna daga cikin manyan mabiya sunna wa dhamman lil bid'ati min ghairihi suna daga cikin mafi girman wato wanda suke mafi girman biyayya ga sunna biyayyar su ga sunna ta yi girma wa zamman lil bid'a haka kuma suna daga cikin mafi girman masu zargi zuwa ga bid'a min ghairihim fiye da wanansu wa'annan malaman da malaya ambata malik shafi'i ahmad suna daga cikin wato wanda suka fi kowa fada da bid'a da kuma kokarin danganta kansu zuwa domin a lokacin su ne bid'ar ta fara karfi lokacin sahabbai yawancin sahabbai har suka wuce ba a fara samun irin wa'annan bid'o'in ba balantana a ce su yi fada da bid'a a lokacin wa'annan ne lokacin tabi'ai tabi'u tabi'ina a lokacin ne bid'a ta yi karfi haka sun fi kowa kokarin danganta kansu da sunna da kuma zargin bid'a fiye da waninsu wal a'immatu wace shugabanni jagorori kamalikin kamar imamu malik wa ahmad da imamu ahmad wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa hammad bin zaid da kuma hammad bin zaid wal auza'i da imamu al-auza'i wa ghayruhum da wasunsu ko kuma wa ghayrihim da wasunsu hammad bin zaid ya sa lamba yace sunansa abu isma'il bin zaid bin dirham al-azdi shaykh al-iraq min huffaz al-hadis yana daga cikin masana hadisi wa kad kharaja lahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim sun fitar da hadisansa a cikin ingantattun littattafansu ya rasu a shekara ta 1779 haka ne ko to amma na ga yayi nisa akwai kuskure wajen rubuta datkin akwai kuskure kun ban koma na duba na gani ba 1700 a hayyar duba kai wannan lokacin haka ne har yanzu muna 1400 to ana rubuta 1779 to akwai da akai wato kila insha Allah ku bini bashi na koma in ga lokacin rasuwar shi Hammad bin Zaid sai mu zo da abin da yake daidai na an samu tashihi wajen rubutawa an samu kuskure ban lura da gurin badana nemo shi wal auza'i haka imamu al-auza'i shi ma الأوزاعي شما يتي هو أبو أمر عبد الرحمن بن أمر الأوزاعي وليس أوزاعي نتي بعدن أوزاع أبني بعدن جرن أوزاع أبني إنما نزل منه سيد يازونا أتكين سني سيأك دنجن تاشي دسو يتي الأوزاع بطن من حمير وتقبيلة تي أتكين قبيلة حمير وقيل قرية بدمشق وصلك تي أوتا القرية تي أدمشق إذا خرجت من باب الفراديس إن كافتا daga kofa da ake kira Babul Faradis wa huwa Shaybani shi dan kabilan ai ashe wato Banu Shayban ne sami az-Zuhri wa Ata ya saurari hadisi daga Zuhri da kuma Ata wannan malaman sa ne wa bayyana Ibn Kasir ya bayyana cewa wa akhadha anhu al-ilm cikin wanda suka karbi ilimi daga gare shi akwai Ibn al-Mubarak wanda ya rasu a shekara ta 157 ya karbi hadisi daga al-Auza'i haka Imam Malik ibn Anas Sufyan al-Thawri duka almajiran sa ne qila yace ana cewa ajaba fi 70,000 mas'alatin ya bayar da amsa akan mas'ala 70 na addini ya bada amsa akan su to wannan shine Imam al-Auza'i yace to wa ghairihim da wasunsu يذكرون من ذم المبتدعة وهجرانهم سنة أنبتوا زرجين أنبدئة أنا سامو سنة أنبتوا زرجي قمد أنبدئة وهجرانهم دكما كورتي وأنبدئة وعقوبتهم دكما يمسوا عقوبة ما شاء الله برغدان أبند يسام برغدان أبند الله يسو هذا دواء إنما يكيا بدئة نواند سنة فتاة بدئة سنة كيتا وهذه الأقوال to wa'annan maganganun na abin da shafi zargin ɗan bid'a da kaurace musu da sauransu annati sami'aha tawa'ifu mimman ittaba'ahum wa qalladahum wanda aka samu wata tawaga daga cikin waɗanda suka bi wa'annan malaman suka bi mazhabobin su suka yi taqlidanci da su wanda sun ji wa'annan maganganun daga bakin wa'annan malaman sun ji yanda wa'annan malaman suke zargin bid'a suke zargin ɗan bid'a har suna umurni a kaurace musu akwai wani daga cikin magabata da yake cewa kar kai wa dan bid'a sallama in ka hadu da shi kada kai mishi sallama akwai daga cikin magabatan wanda bai in yazo masallacin da ake bid'a bai salla a masallacin da ya ga ana bid'a a masallacin ba zai salla a ciki ba zai bar gurin wani daga cikin su ya zo masallaci ya ajje ya fara nafila har ya kabbarta tahiyatul masjid sai ya ji bayan mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya kare sai ya leko na ayuniya zuwa masallaci sai dauke takalman sai ce bazai sallah a masallacin da ake bid'a mazala bai koyar da kai kiran sallah kuma ka leko kana a tawo kaga ban kiran sallah ai kaga ban kiran mutane mai kuma ayuniya to sun fi kowa kiyayya da bid'a to almajiran su kuma sun ji wannan wanda suke da'awar bin su suke taqlidanci da su summa innahum yaqlutuna fi mawadi'a kaseeratin as-sunnah wal bid'ah sanan bayan wannan kuma a gure ne da yawa sai su cakuda tsakanin sunna da bid'a sai su dauko sunna da bid'a sai su takura hatta yubaddilu al-amra har sai su musanya al-amri fayaj'aluna al-bid'ata allati zamma ha'ula'ika hiya sunna wa sunnata allati hamida ha'ula'ika hiya al-bid'a sai su sanya bid'ar da wadancan suka zarge ta sai Imam Malik Shafi'i da sauransu suka zarga suka ce bid'a ce sai su mayar da ita ce sunna kuma almajiran su ne suna da awar bin su suna da awar mabiyan mazhaban su ne su amma abinda wa'annan limamai suka tafi akan cewa bid'a ne sai su mai da shi shine sunna was sunnatu allati hamida ha'ula'ik sunnar da wadancan suka yabe ta sai su mai da ita hiyal bid'a wannan ita ce bid'a haka aka samu sunni tai wa yahkumuna bi mujabi zalika sannan kuma sai su yi hukunci da abinda hakan yake haifarwa dan da zaran kai mutum hukunci da cewa abu kaza da yake bid'a ne to ka dauke shi a matsayin dan bid'a abinda kuma ka dauka a matsayin cewa sunna to kana ganin wanda yake kansa kuma shine ahlus sunna to kenan zaka yi wannan hukunci da shi ahlus sunna ne alhali takaccen dan bid'a ne kai ma wannan hukunci da cewa dan bid'a ne alhali kuma shine ahlus sunna dama ibn mas'ud yayi isharar ruwa ga wannan a wani asar ma shi yana cewa kaifa bikum idza jaa zamanun yuqalu bis sunnati bid'a wa lil bid'ati sunna yaya za ku yi idan muka iso wani zamani da ake cewa sunna ita ce bid'a ita ce sunna to wannan ya faru da aka sai su yi hukunci game da wannan حتى يقعوا في البدع والمعادات لطريق أئمتهم السنية تو حر سيسون أبقى تكن بدعة دكما كيية جمد حير جاغورورون سنة سيسرق كيية ده حير وفي الحب والموالات لطريق المبتدعة سيسو داو سرق النون سوية ده موالاتي وتو تمككين يا دجبنتر الأمري جمد حير انبدعة game da bid'a da kuma hanyar yan bid'a mun gane abin da yake nufi a nan ma'ana wannan hukuncin da suka yi na mayar da bid'a ita ce sunna sunna ita ce bid'a wannan yasa suka abuka cikin bid'a suka dawo suna kiyayya da hanyar magabatansu wanda ita ce sunna kuma suka dawo suna nuna kauna da muwalati ga hanyar yan bid'a suke nuna kauna da muwalati ita suke taimakawa ita suke kashe kuɗi allati amara a'immatuhum bi uqubatihim wanda jagororin nasu da suke da'awar su mabiyan su ne wanda yace ni dan malikiya ne wanda yace ni dan shafi'iyya ne wanda yace ni dan hanbaliya ne to su annabi limaman da suke danganta kansu da su sun yi umarni aiwa wannan aiwa wannan dan bid'a uquba in an kama su idan an samu mutum yana bid'a a yi masa ukuba ko ta a kaurace masa ko wani ta'ziri ko abin da ya kama da haka sun yi umarni a yi masa ukuba wa yulzimahum takfira a'immatihim wa la'nahum wal bara'ata minhum wannan sai tilasta su ya lazimta su kafirta su waɗannan jagorori nasu da kuma la'antar su da kuma barranta daga gare su wa qad yal'abun al-mubtada domin suna la'antar yan bid'a su ce Allah ya la'anci yan bid'a su yan bid'a kuma suna la'antar yan bid'a wa takunu la'natu waqi'atan alaihim anfusihim sai zama wannan tsinuwar ta abku akan su ne da kansu kamar kansu suke tsinewa lokacin da suka ce Allah ya tsinewa yan bid'a to da kansu suke domin su da yan bid'a domin su ne yan bid'a duk da ma ya qaw alal mu'min kishiyar abin da zai abku akan mu'mini shi zai abku akan su tsinuwar ita ce za ta abku akan su kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala tarawna kayfa yasrifu Allahu anni sabba quraish yasubuna muzammaman wa ana muhammad yace shin ba kwa gani yadda Allah yake karkatar da zagin quraishawa daga kaina su suna zagin muzammam ni kuma muhammadu ne sun suna zagin muzamman ai abin zargi ummu jamil ne suranta matar abu lahab lokacin da tabbata ya ta sauka ta dauko na katan duci ta nufo manzan Allah a ka'aba da ta je sai ta samu sai na abubakar da manzan Allah a zaune amma ba ta ganin manzan Allah sai na abubakar take gani ba ta ganin manzon Allah tunda ta tambaye shi ina abokinka yake inda na gan shi to da na fasa masa baki da wannan dutsen ta yi zage-zagenta sai ta koma tana muzammaman asaina wa amruhu qalaina wa dinuhu abaina ai muzammaman asaina abin zargi mun saba masa wa amruhu qalaina mun yi fatani da al'amarinsa wa dinuhu abaina addininsa kuma mun ki ba mai ba to shi ne sai suka samu wannan su ma maimakon su ce Muhammad sai a ce muzammam haka suke fada to shi ne manzo Allah yake cewa shin ba kwa ganin yanda Allah yake karkatar da zagin Qurayshawa daga kaina su suna zagin muzammam ni ko ba muzammam bane ni Muhammad ne abin yabo ne idan Muhammad shayabu abin yabo hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi da lambar ta 3533 a cikin Al-Munafiq to sai kasance wannan shi da abin da yake faruwa da irin wa'annan shi da abin da yake faruwa da su shi ne malai yake wa ha'ula'i bil aksi to su wannan sun kasance aka san yanda manzon Allah ya kasance shi manzon Allah ana zagin shi amma kuma ana zagin muzamman ko ba shi ne muzamman din ba sune muzamman, to su wa'annan yasubbuna al-mubtadi'a, suna zagin yan bid'a, ya nuna ghayruhu, suna nufin wasu, wa yakunu hum al-mubtadi'a, wa yakununa hum al-mubtadi'a, sai su kasance kuma sune yan bid'a. Lokacin da kace Allah ya kiyaye dan bid'a kuma kai ne dan bid'a, kaga shikenan kanka ka tsinewa. Kallazi yal'anu adh-dhalimin, kamar wanda yake la'antar adh-dhalimai, wa yakunu huwa adh-dhalimu aw ahdu adh-dhalimi, kuma ya kasance shine adh-dhalimin ko kuma ɗaya daga cikin adh-dhalimin. Ana samu wannan ko? Sai mutum ce Allah ya tsine wanda ya karya kuma shi yayi ta, kaga da kai shi yake kenan, ya tsine wa adh-dhalimi kuma shine adh-dhalimin ko kuma yana ɗaya daga cikin adh-dhalimin. Wa hadha kulluhu min babu qawlihi ta'ala, to wannan dukkanin sa yana daga babin fadin Allah ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, shin kaga wannan da aka kawata masa mummunan aikin sa kuma ya gansa cewa mai kyau ne? Wannan shine wato tarko mafi hadari da shaytan yake shiryawa dan adam, kawata masa mummunan aiki. Idan kana aikata mummunan aiki, ka san cewa mummunan aiki ne, to akwai tunanin zaka iya tuba tunda ka san mummuna ne. Amma idan har aka kawata maka mummunan aikin kake ganin mai kyau ne, to kaga ai ba ranan tuba. Shi yasa bid'a take da wahalar tuba, dan mai bid'a yana yin ta ne yana ganin abu ne mai kyau, kai da baka yi ma gani yake kai ne ma ba akan daidai ba, kai ne ba akan daidai, kai da baka wannan bid'a tashi to gani yake kai ne wahaltacce, kai ne wanda ba akan daidai ba. Haka kaga tuba daga wannan bid'ar zai masa wahala, sai wanda Allah subhanahu wataala ya nufe shi da rahama. Ibnu Jima ya ce wa tabir zalika bi umuri, ka lura game da wannan magana da muka faɗa, wannan magana da muka faɗa ka lura da ita a cikin wasu al'amura, ahadiha ɗaya daga cikin al'amura anna kalama malikin fi zannin mubtadi'a wa hajrihim wa qubatihim kathiru, maganganun da imamu maliki a wajen zargin yan bid'a wadda ƙauracewa yan bid'a, da yawa yan bid'a uquba tana nan da yawa, suna nan da yawa. Wa min a'zamihim indahu al-jahmiyya, daga cikin mafi girman yan bid'a a wajen imamu malik sune jahmiyya. Jahmiyya malam ya sa lamba yace al-jahmiyatu dullalun al-fusaq, wasu fatattun mutane ne fasikai, atba'ul jahm bin safwan, mabiya jahm bin safwan, aqida su wahum jabariyatun khalisa, su jabariya ne tatattu. Zaharat bid'atul jahm awwalu ma zaharat bi tirmiz, bid'ar jahm karon farko da ta fara bayyana ta bayyana ne a garin tirmiz, garin su imamu tirmizi. Wa qalu yaquluna bi anna al-insan, sun kasance suna cewa shi dan adam la qudrata lahu wala iradata wala ikhtiyar, dan adam baya da iko, baya da irada, baya da zabi. Wa inna ma huwa majburun, duk abin da yake yi tilasta shi ake, kamar yadda kuran yake sarrafa fankan nan tana juyawa, baya ba za ka iya hana kanta ba, to haka ake sarrafa dan adam, haka duk abin da yake shi baya da laifi, duk abin da yake baya da laifi. Dan haka yunsabu ilayhi al-fi'l kama yuqalu jara al-ma, kadai ana danganta wa dan adam aikin da yayi ne kamar yanda ake cewa ruwa yayi gudu. Kaga ruwa ba abu bane mai rai, ruwa wani abu ne wanda yake jamad ne, abu ne wanda baya da rai ruwa, amma kuma ai in yana gudu sai a ce ruwa yana gudu, ko ba shi yake gudun ba, gudanar da shi yake, to da shi bai da rai, barantana ma ya ce yana gudu da kansa, amma ana danganta masa gudu a ce ruwa yana gudu, to shi da sai a ce dan adam yana sallah, kamar irin wannan ne sai a danganta maka sallah, amma ba kai kake yin ta ba, ba kai kake sarrafa kanka ba, sarrafa ka ake. Fa khalafu sariha alquran, daga sai suka sabawa abinda alqurani ya fito sarari ya tabbatar da shi, alqa'il alqurani wanda yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ku ba za ku so faruwar abu ba ya faru, ba za ku yi nufin faruwar abu ya faru ba illa an yasha Allah, sai idan Allah ya nufaci faruwar sa. Suratul Takwir ayat 29 yace fa asbata subhanahu al-mashi'ata as-sabiqata lahu, sai Allah ya tabbatar da mashi'a wadda take mai gabatuwa a kansa, ya tabbatar wa kansa mashi'a mai gabatuwa. Summa mashi'atan ukhra li ibadihi, sai kuma ya tabbatar wa bayinsa wata mashi'a ta daban. An gane bayan ya tabbatar wa kansa, su ma ya tabbatar musu, haka kenan su ba da mashi'a, su ba da irada, suna da ikhtiyari. Ita wallahu alam, Allah shine mafi sani. Kaduba al-Milal wa al-Nihal na ashahr astani, juzu na farko, shafi na 73 zuwa shafi na 74. To wannan sune Jahamiyya, wanda Imam Malik yafi tsananin wato zargi akan su, su yafi tsananin zargi akan su, domin sune waɗanda suke inkarin sifofi gaba daya, suna inkarin sifofin Allah gaba daya. Domin matsalar su sun samo ta ne daga bibiyar littattafan ɗan mazhabar Yunan, ɗan falsafar Yunan, wanda suke hukunta hankali, suke kokarin hukunta hankali da gabatar da shi akan al'amura. Sun daga littattafan su da irin tunanin su suka shigo da shi cikin musulunci, suka tabbatar da hankali, suka tabbatar da nassoshi, kuma sai suka kakkara wani abubuwa. Wani abubuwa da suka kara shine abinda ake cewa al-kalam, sai aka ce musu ahlul kalam. To yana daga cikin abinda suke inkari shine istiwa'i ubangiji, daidaituwar ubangiji akan al-arshi. Sai sa wata rana da aka zo, aka wani cikin su yazo yana Imam Malik tambaya, yace Allah yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa, Allah ya daidaita akan al-arshi, kaifa istawa, to yaya ya daidaita a zaune ko a kwance ko a kishingide ko a tsugunne, a gaya masa yaya ne shi inkari yake. Shi da Imam Malik yace masa al-kaifu abinna al-istiwa'u ma'lum, a wata riwaya ghairu mashhur, daidaito abane sananne, al-istiwa'u ma'lum, daidaito in aka ce istiwa'i wannan abane sananne a lugha, al-istiwa'u ma'lum. Yace kuma wal-kaifu majhul, yace amma yaya kaifiyar istiwa'i ubangiji yake abane jahiltacce, dan shi Allah ba kamar mutane bane, laysa kamithlihi shay'un, ba kamar mutane yake walantana ka ce ga yadda ya daidaita. Amma wal imanu bihi wajib, imani cewa Allah ya daidaita wajibi ne, dan shi ya fada a Qur'ani. Yace kuma was'alu anhu bid'ah, tambaya ma akan yaya Allah ya daidaita akan al-arshi bid'ah ne, haka yayi umurni ce ayi waje da shi, haka tattale shi aka yi waje da shi. To kaga yana yi inkari akan ɗan Jahamiyya sosai, allazina yaquluna, wanda su suke cewa inna allaha laysa fawqa al-arsh, Allah baya saman al-arsh, wa inna allaha lam yatakallam bil qur'ani kullihi, Allah bai furci bai magana da al-qur'ani dukkanin sa ba, bai magana da al-qur'ani dukkanin sa ba, wa innahu la yura, kuma Allah ba a ganin sa ko a duniya ko a lahira, ba a ganin sa, kama waradat bihi sunna, kamar inda sunna ta zo cewa ana ganin Allah a lahira, suka ce duk wannan ba gaskiya bane, baya faruwa. Wa yanfauna nahwa zalika min as-sifat, suna kore fatankwacin irin wannan na daga sifofi, sifofi irin wannan sifatul fi'liyya da sauransu, duk suna kore su. Domin yana daga cikin aqidansu, suna cewa shi Allah subhanahu wata'ala zatun ne mujarradun an sifati, zati ne wanda ya tuku daga dukkanin sifofi, daga shi ba sa ba wa Allah wata sifa, kawai sai dai a ce zati, duk wannan sifofin kawai da ake take fada sai su dauke su a matsayin wani abu ne majazi. Yace summa innaka sirun fil mutaakhirin min ashabihi, to kuma sai aka samu da yawa daga cikin ƴan baya daga sahabban Imam Malik, ma'ana almajiransa, man yunkiru hadhihi al-umur, wanda yake inkarin wa'annan al'amura da Imam Malik ya tabbatar, kama yunkiru ha furu'ul jahmiyya, kamar yanda rassan jahmiyya suke inkarin su, wa yaj'alu zalika huwa sunna, kuma sai ya mayar da wannan shine sunna, wa yaj'alu al-qawla alladhi yukhalifuha, sai ya mayar da duk wani magana da ya saba ma wannan, wa huwa qawlu Malik, wa huwa qawlu Malikin wa sa'iri a'immati sunna, wanda wannan shine fadar Malik da sauran jagororin sunna, sai ya mayar da wannan huwal bid'a, shine bid'a. Alhali kuma da kin kace kai dan wata maza bane, ce ni dan malikiya ne, summa innahu ma zalika, sannan kuma shi tare da wannan ya taqidu fi ahli al-bid'ati ma qalahu Malik, sai ya kudurce game da ƴan bid'a irin abin da Imam Malik din yake faɗa game da ƴan bid'a, shi ma kuma abin da yake gani kenan game da ƴan bid'a. Mun gane fa baddala haula iddin, to wannan sai suka musanya addini. Abinda Imam Malik yake gani na wajibcin zargin ƴan bid'a da kaurace musu ai musu hukuma, shi ma haka yake gani. Amma kuma abinda Imam Malik din yace yayi fada da shi na bid'a, ya zo ya tabbatar da shi a matsayin cewa shi ne sunna, kuma abinda ya saba ma wannan sai yace shi ne bid'a. Kaga Imam Malik din ma ya mai da shi dan bid'a, kuma abinda Imam Malik din ya tabbatar game da ƴan bid'a kuma shi shi ne yake tabbatarwa game da ƴan bid'a. Ma'ana abinda Imam Malik din ya fada, to yanzu ya cancanta ga shi Imam Malik din. Duk wanda yake da wannan aqidar Imam Malik wadda ta saba ma tashi, to abinda Imam Malik din ya fada ai wa dan bid'a ya cancanta shi ma ai masa, haka yake gani. Dan haka zai zo ya ce maka ni dan malikiya ne a fiqhu, amma ya ce maka a aqida ne ba ash'ari ne, a suluki ni ba tijani ne. Kalle yanda aka rarraba kafa, wai a suluki abinda ya shafi tsaftar zuciya da sauransu, to shi dan tijaniya ne. Bangaren aqida shi ba ash'ari ne, Abul Hasan al-Ash'ari. Wajen fiqhu kuma yana tare da Imam Malik, shi ma Malik bai da aqida ne. Me ne laifin aqida Imam Malik da ka bar ta ka bi ta ash'ari? Ita aqidan Malik din, shi Malik din bai da suluki ne, me ne laifin sulukin Malik da ka bar shi ka kama na wani? Don haka mutum zai rarraba kansa. Don haka a babin aqida, abinda Imam Malik ya tafi a kansa a matsayin cewa shi ne sunna, shi a wajensa bid'a ne. Don haka a wajensa Imam Malik bid'a ne. Shi ya ce Allah yana ko'ina, Imam Malik kuma ya ce Allah yana sama, ya dalilta akan al'arshi. Don haka shi a wajensa Imam Malik ɗan bid'a ne, don haka ba zai bi Imam Malik ba a aqida. Fasaru fa baddala haula iddin, don haka wa'innan sai suka musanya addini. Fasaru yut'imuna fi ahli sunna, sai suka koma suna suka ga ahli sunna, suna suka ga ahli sunna. To wannan shine abin da ya faru da Imam Malik da almajiransa, suka dawo suna sukar shi kansa Imam Malik din, suka yi watsi da aqidarsa tare da cewa suna danganta kansu zuwa ga mashabarsa. To haka Imam Shafi'i yace asali nabiyyu anna shafi'iyya min azami an-nasi zamman li ahli al-kalam, shi ma Imam Shafi'i yana daga cikin mafi girman mutane, yana cikin mutane wanda suka fi kowa tsananin zargi ga ahlul kalam, ɗan bid'a ahlul kalam, wa li ahli at-taghyir, da waɗanda suke caccanza addini. Nahyan an dhalik, yana tsananin hani game da wannan. Wa ja'ala Allahu min al-bid'ati al-kharijiyya ahli sunnah, yana mayar da wannan a matsayin bid'a ce da take fitarwa daga sunna, mutum ya rungumi bid'a ahlul kalam. Summa inna kaseeran min ashabihi, sannan kuma sai aka samu da yawa daga cikin almajiransa, akasul amra, sai suka akasa al'amr, hatta ja'alul kalam alladhi dhammahu ash-shafi'i huwa sunnah, har sai suka mayar da maganar da maganan nan al-kalam da aka kirkira aka shigo da shi, wanda Imam Malik yake abin nan Imam Shafi'i yake zargi, suka mayar da shi shine sunna. Wa usul ad-din, asalaina ad-din alladhi yajibu i'tiqaduhu, wanda yake wajibi a kudirce shi a zuciya. Wa mawalatu ahlihi, wanda yake wajibi ai jibantacce niya da ma'abutansa, sai suka mayar da wanda suke rike da wannan usul din na addini su ne ɗan bid'a, wannan usul din suka mayar da su shine bid'a. Wa ja'alu mujabal kitabi was sunnah, sai suka sanya abinda alqur'ani da sunna suke wajabtawa, suke tasirantarwa, alladhi madahu ash-shafi'i, wanda shine Imam Shafi'i ya yaba, suka mayar da shi huwa bid'atu allati yu'aqabu ahluha, ita ce bid'ar da ya kamata a yi wa masu yin ta ukuba, hatta shi Shafi'in kenan sun sa shi cikin ukuba, almajiransa masu danganta kansu zuwa gare shi. To shi ma Imam Ahmad abin da ya faru da shi kenan. Idan muka zo darasi na gaba, za mu ji bayani akan Imam Ahmad da abin da zai biyo baya. Mun kusa kai ƙarshen fasalin, lokaci ne ya kure mana, sai mu tsaya daga nan insha Allah, da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ya ba mu lada kurakurai, Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.